Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis 2 ga watan Maris na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun sha alwashin kalubalantar sakamakon da hukumar zaben kasar ta bayyana na zaben shugaban kasa da aka gudanar a ƙarshen mako. Kwana ɗaya bayan gurfanar da shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Adodo Guwa, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta tabbatar da kama zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar Dala Aliyu Sani Madakin Gini, wanda shi kuma ake tuhumar sa da riƙa makami da yunkurin tada fitina a cikin al'umma. Da an jima kuma za mu buɗe layuka domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abubuwan da suka biyo bayan zaben shugaban ƙasar Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin duk waɗannan, ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da daren yau. Ga cikakkun labaran. Dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Labour a Najeriya Peter Obi ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don kwato nasarar da suka samu a zaben 2023. A ranar Laraba, hukumar zaben Najeriya INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. Tinubu ya samu ƙuri'a sama da miliyan 8.7. Abokin hamayyarsa na PDP Atiku Abubakar ya samu sama da miliyan 6.9. Sai Obi da ya zo na uku da ƙuri'a miliyan 6.1. Sai dai yayin wani taron manema labarai a Abuja a ranar Alhamis, Obi ya ce su ne suka lashe zaben kuma zai bi duk wata hanya wajen kwato wannan nasara ciki har da zuwa kotu. A cewar Obi, zaben ya gaza hawa mizanin sahihanci, yana mai kwatanta shi da matsayin zaben da Najeriya ta gudanar mai cike da takaddama. Shugaban hukumar zabe ta INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce duk wanda yake da korafi da sakamakon zaben ya garzaya kotu. A gefe guda kuma, shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zabe ta INEC ta sanar. Atiku ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na kasa da kasa a ranar Alhamis a Abuja. Na tuntubi shugabannin jam'iyyar ta waɗanda suna zaune a nan tare da ni da sauran 'yan Najeriya da ke sassa daban-daban. Mun kuma yanke shawarar cewa yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa a ranar Asabar akwai kurakurai da dama, saboda haka ya zama wajibi dukkanmu mu kalubalanci sakamakon, Atiku ya ce. Ya kara da cewa masu aikin sa ido kan zaben na kasa da kasa da ma na cikin gida duk sun bayyana yadda hukumar zaben ta INEC ta gaza wajen gudanar da aikinta. Atiku ya kara da cewa yayi amanar cewa wannan ba shine irin tarihin da shugaba Muhammadu Buhari yake burin ganin ya bari ba. Yana mai cewa lokaci bai kure ba idan yana so ya saita al'amura. Hukumar ta INEC ta ce duk wanda bai gamsu da sakamakon zaben ba sai zai iya zuwa kotu don ya kai korafinsa. Sojojin ruwan Birtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunta sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar Iran da ra'urar makaman a cikin wani ɗan ƙaramin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Birtaniya bata ambaci inda makaman suka nufa ba, amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka ba da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen sun ce an yi kaman ne a hanyar nan da take da daɗaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramci zuwa Yemen. Wannan yana daga cikin wasu ayari na baya-bayan nan da dakarun kasashen yamman suka kama wanda suka ce Iran ta baiwa ƴan tawayen Yemen na Houthi zargin da Iran din ta musanta. Hukumomi a Ukraine sun ce wani harin roka da Russia ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin Ukraine Zaporizhia tare da kashe akalla mutum uku a yau Alhamis. shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin kuma ana nan ana ci gaba da aikin ceto. A yau Alhamis sojojin Ukraine sun sanar da cewa dakarun Russia na ci gaba da kutsawa tare da kai hari a birnin Bakhmut wanda ya kasance wurin da aka kwashe watanni ana barin wuta. Mataimakin ministan tsaron Ukraine Hana Malar a jiya Laraba ta ce hukumomin Kyiv sun aike da karin sojoji zuwa Bakhmut duk da cewa sannan a hankali dakarun Russia sun dada mamaye wurin amma bata ambaci adadin dakarun da aka aike ba ko kuma irin abin da za su yi a wurin wato ko a matsayin mayaka domin kare birnin ko kuma a iyayu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da Ukraine ta yanke shawarar janyewa.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskarar rahotanninmu. Manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun mai da martani dangane da sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar INEC ta bayyana inda a taruka daban-daban da suka gudanar a Abuja. Wasu suka sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu. Wakiliyarmu a Madina Dauda ta halarci tarukan a Abuja na kuma tuntube ta domin karin bayani kan lamarin.
Murtala na halarci wa'annan tarurukan manema labarai. Na halarci na babbar jam'iyyar adawa wato jam'iyyar PDP wanda tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya tsaya takarar neman shugabancin Najeriya. Atiku Abubakar ya bayyana cewa an samu kurakurai da dama a zaben da aka yi na shugaban kasa a ranar 25 ga watan da ya gabata. Sannan ya ba hukumar zabe mai zaman kanta shawara cewa kafin a kai ga zabukan gwamnoni wanda za a yi ranar 11 ga watan nan 11 ga wannan wata da muke ciki, hukumar zabe ta tabbatar cewa ta gyara wa'annan kurakuran. Wanda ya bayyana cewa an fi samun kurakuran a na'urar Bivas da kuma na'urar INEC server wato babban na'ura da ake tattara sakamakon zabukan da aka yi a ƙasa baki daya. Ya ba da shawarar su tabbatar cewa sun gyara wa'annan kurakuran kafin zaben gwamnoni da za a yi ranar 11 ga wannan wata. Sannan kuma abu na biyu da Atiku ya faɗi shine zai yi tuntuɓa domin bai amsa min kai tsaye ko zai shigar da ƙara kotu akan sakamakon zaben ba, amma ya ce zai yi tuntuɓa na lauyoyinsa da kuma shugabancin jam'iyyar PDP ta ƙasa kafin ya ɗauki matsaya akan ko zai shigar da ƙara kotu ko akasin haka. Abu na uku kuma Atiku ya amince cewa zai saurari ɗan takarar jam'iyyar Labour wato tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi da ya ce zai zo ya nemi Atiku su gana ya tuntube shi akan batun haɗin gwiwa. To wannan haɗin gwiwa waya Allah haɗin gwiwa ne na ko za su shigar da ƙara tare ne akan zaben shugaban ƙasa ko kuma a haɗin gwiwa na tabbatar da cewa jam'iyyunsu biyu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da cewa 'yan takararsu na gwamnoni sun lashe zaɓukan da za a yi a ranar 11 ga wata ne. To wannan ne bai bayyana mana ba. Shi kuma Peter Obi tsohon gwamnan jihar Anambra fitowa ya kai tsaye ƙarara ya ma ce shi ne ma ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka yi ranar Asabar 25 ga wata. Duk da haka ya ce sakamakon bai masa daɗi ba, saboda haka kai tsaye ya ce shi zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotu. Su kuma jam'iyyar SDP wanda shugaban jam'iyyar Shehu Gaban ya gabatar da taron manema labarai cewa yayi su sun amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zabe ta fitar, amma za su ƙalubalanci zaɓuɓɓukan da ya shafi 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyarsu ta SDP. To kaga abubuwan da suka gudana kenan a wa'annan jam'iyyu guda uku a yammacin yau din nan.
Ta gaida Madina Dauda daga Abuja. Ƙasa da sa'o'i 24 da gurfanar da shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa bisa tuhumar sa da hannu a tarzomar zaɓe da ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku a mazaɓarsa, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama sabon zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar Dala Aliyu Sani Madakin Gini, wanda shi kuma ake tuhumar sa da rika makami da yunkurin tada fitina a cikin al'umma. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da labarin.
Rundunar ta ce ta gayyaci sabon dan majalisar wanda aka zaba a inuwar jam'iyyar NNPP ne saboda wasu manyan hotunan sa da ke yawo yana rike da bindiga a hannunsa, kuma dimbin matasa na biye da shi a baya lokacin da suka yi gangamin tarbar madugun su na dariƙar kwankwasiya, kuma mutumin da ya yi wa jam'iyyar ta NNPP takarar shugabancin Najeriya a zaben da aka kammala kwanan nan. Kakakin rundunar 'yan sandan SP Abdullahi Haruna, wanda ya tabbatar da cewa wanda ake tuhumar na tare da su a shalkutar rundunar da ke Bamfai a Kano, ya ce Aliyu Madakin Gini na amsa tambayoyi daga jami'ai masu bincike na rundunar. Yanzu haka dai kungiyoyin fararen hula masu rajin tabbatar da shugabanci na gari da wanzar da zaman lafiya na bayyana albarkacin bakinsu game da wannan batu.
Bai kamata a ce suna yin abubuwa daga dara da nuna isa, wanda kuma abubuwa ne da suke kawo tashin hankula da cin zarafin al'umma. Dan kana dan majalisa ba ka da wani makari, ko gwamnoni da shugaban kasa ba sa irin wannan abubuwa. Jihar Kano ba mu da tarihin 'yan siyasa da suke irin wannan. Ba inda aka ce mutum ya dau doka a hannunsa, wannan hukumar 'yan sanda ne ya kamata su yi diddiga, mun ji an ce suna binkitarsa. To ya kamata lalle duk wannan abubuwan da su fito da su fili jama'a su sani.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan, daraktan kungiyar Ocean masu wayar da kan jama'a dangane da harkokin demokaradiyya. Shi kuwa lauyan kare haƙƙin bil'adama Dr. Audu Bula Mabukarci na cewa
maganganu na tanziri da ma zubda jini a nan jihar Kano din da ma sauran jihohin Najeriya, waɗanda da yawa daga ciki akwai zargin cewa manyan 'yan siyasa ne suke ɗaukar nauyi, kuma su ne suke irin waɗannan kalamai na tanziri. Ka iya cewa wato tamkar doka da jami'an tsaro sun bar waɗannan 'yan siyasan ne su ci karensu babu babbaka. Zaka ga mutum yana aikata laifi daga dara a filin Allah ba ma tare da yana boyewa ba.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, cewa ya yi waɗannan matakai da 'yan sanda ke ɗauka na iya tasiri ga zaɓen gwamnoni da ke tafe.
Akwai kyakkyawan fatan cewar za a yi kandagarki, za a kiyaye gaba. Zai zama na wannan zaɓen na gwamna, watakila idan da wani wanda yake tunanin zai makamancin haka zai shiga kirkinsa, ganin cewar ga wani gundume mai ya fada komar 'yan sanda, dan haka zai shiga kirkinsa. Idan wannan ne lokacin da za a daina din, to kaga sai mai fatan cewar Allah ya sa shi ne din malla ya taimake su su tsai da doka da oda akan kowa.
Abin jira a gani dai shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan sanda da kuma shi Aliyu Sani Madakin Gini, wanda ke fuskantar tambayoyin jami'an bincike akan bindigar da aka ce ya fito da ita a yayin gangamin tarbar madugun kwankwasiya Rabi Musa Kwankwaso a makon jiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida na Kwari. Dan takarar shugabancin Najeriya da na jam'iyyar APC da aka ayyana cewa shi ne ya lashe zaben kasar Bola Ahmed Tinubu, na ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka yi ta alkawarin kawo ƙarshen yaje-yajen aikin malaman jami'o'i a kasar, ganin irin tarnaƙin da yake kawowa ga ɓangaren ilimin kasar. To sai dai kwana ɗaya bayan da aka ayyana da sakamakon zaben shugabancin kasar, wasu malaman jami'a sun bayyana aniyarsu na shiga wani yajin aiki, kamar yadda wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana rahoto daga Sokoto.
Batun yajin aikin malaman jami'o'in gwamnati a Najeriya batu ne da ya jima yana damar da kowa, kama daga iyaye, ɗalibai, har ma da ilahirin jama'ar ƙasa. Damuwa da illolin da yajin aikin kan kawo a ƙasar baya rasa nasaba da dalilan da suka sa waɗanda suka nemi shugabancin Najeriya suke batun magance matsalolin yajin aikin malaman jami'o'i a yekuwar da suka gudanar kafin zaɓe. Alal misali, zaɓaɓɓen shugaba mai jiran gado yanzu Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya shafurta irin wannan kalami a yekuwar da ya gudanar a baya. Bola Tinubu ne yake cewa ba sake batun yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya shekaru huɗu kacal ɗalibi zai yi ya ƙara karatu, ba ƙarin shekara ko wasu shekaru saboda yajin aikin malamai. Yayin da jama'a ke fatar ganin hakan ta tabbata, sai ga ƙungiyar malaman jami'ar kimiyya da fasahar ƙere-ƙere ta jihar Kebbi da ke garin Aleru suna tamna tsakuwa akan batun alƙawalin da suka ce gwamnati ta yi biris da suwa. Dr. Yale Ibrahim Danjuma shine shugaban kungiyar malaman jami'ar ta jihar Kebbi dake garin Aleru.
Wato management na makaranta da council da ita jaha ga yanda suke gudanar da aikin nan makaranta zai kai ga za a rasa malamai da waɗanda aka yi promoting suka zama professors da senior lecturers saboda rashin biyan haƙoƙin su ma'aikatan da ke nan jami'a, kama irin promotion da annual increment da abinda ake ce ma an academic allowance, har da ƙarin albashin da aka yi wanda kusan kowace jami'a a nan ƙasar ta amfana, wanda muke ce ma consequential adjustment. Nan jami'a ta Kesusta har yau ba a kai ga implementing. Matsalolin da Kesusta a nan jami'a take fuskanta duk bai wuce yanda gwamnati ta yi ɗebe hannunta ga tallafi a nan jami'a, duk shi ya kawo mana wannan matsalolin da muka shiga.
Duba da yanayin da ake ciki yanzu musamman a jihar ta Kebbi, inda sakamakon zaɓukan da aka gudanar na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ta tarayya suka zo wasu jama'a da mamaki, kamar dai yadda tsohon gwamna ya kare da gwamna mai ci yanzu a kujerar majalisar dattawa ta Kebbi ta tsakiya, ya sana tambayi shugaban kungiyar ko wannan barazana da suke yi tana da alaka da batun siyasa ko faduwa zabe.
A lokacin da muka jaye ya ji aiki a watan 10 shekaran nan da ya wuce, muka rubuta ma makaranta da cewa zuwa ƙarshen shekarar muna da matsaloli nan da ya danganci abin da ya shahi ma'aikata. Sai muka ce musu in dai ba a biya mana wannan bukata ba, to lalle akwai tabbaci din komawan ce ya ji aiki. Ya gwado a wannan lokacin coincidence ne ko an ci zabe ko an haɗe zabe, wannan ba shi muke dubi ba. Abin da muke dubi shi ne jama'a su sani da cewa ga matsalolin, kuma mun daɗe muna faɗa musu ga matsalolin da ake muke fuskanta a nan jami'a.
Kokarin ji daga jami'an gwamnatin jihar ya ci tura, sai dai a lokuta da dama gwamnatin jihar tana tsokaci akan hidimar da take yi wajen rayawa da kuma haɓaka darajar ilimi a cikin jihar ta Kebbi. Duba da irin koma baya da yajin aikin malaman jami'o'i ya kawo wa sha'anin ilimi a Najeriya, ya sa wasu 'yan ƙasa na ganin lokaci ya yi da ya kamata malaman jami'o'i su samu wata hanya ta sasanta matsalar su da gwamnati maimakon da kofa ga shiga yajin aiki. Yanzu da yake Najeriya ta samu sabon shugaba da ke jiran karɓar rantsuwa domin su majara ga mallamin ran ƙasar, fatar jama'a ba za ta wuce ganin an fitar da ƙasar ba daga matsalolin da suka yi mata tarraki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To, a gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abubuwan da suka biyo bayan bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa. Lambar da za a kira mu dai ita ce 2-0-2-6-1-4-8. Zan maimaita lambar 2-0-2-6-1-4-8, amma kada a manta sai an soma saka alamar tarawa da ɗaya kafin a bugo wannan lamba. Saboda haka sai a kira mu domin a bayyana mana menene ra'ayoyi. To, mai kiran mu na farko daga Nasarawa wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah, alhamdulillah, kuna tare da babawa ne mai agogo na cikin garin gitata da ke gitata.
To, menene ra'ayinka?
Na ji daɗi kamar yanda sabon shugaban ƙasa ya yi maganan cewa wato zai kula da maganan ilimi. Wato a Najeriya, wato babban damuwar mu dama kaga wa'innan abubuwan rashin ilimi duk yake kawo wasu abubuwan da suke faruwa. Kuma muna roƙon shi don Allah, don Annabi ya buɗe boda kaya su shigo Najeriya, saboda a yanzu halin da talaka ke ciki, wallahi talaka yana cikin matsaloli. Saboda haka muna jin daɗin bayanin da yake, muna roƙon shi don girman Allah ya taimaka ya buɗe boda a samu ci gaba. Nagode fa, da fatan za ku tashi lafiya.
To, madalla babawo daga Nasarawa. Yanzu kuma kiran mu na gaba daga Niger, wake magana, wake kan layi daga Niger.
Assalamu alaikum, wuri Amerika, umma mala alina, gaban kuna zaɓi kansu a nan dogon duniya cikin yankunan Nijar.
To, madalla, menene ra'ayi? Hello, umma, kana tare da mu?
to ina ganin yauwa muna jin ka.
To in ra'ayin ya bisa ga abin da arin ya bisa ga wanda da Najeriya da anke lalle wanda za da yayi daidai. Ina ci a ga constitution guri. In Allah ya ba bola tunugu ya samu tunugu a guri da dawa. Wanda ke cikin cikin ko ina ko ina ko ko kuma ko zo ko. Na gode muryi Amerika ina ma Malam Ali.
To madallan muna gode. Muna godiya kwarai Malam Ali. A yanzu kuma sai Kaduna wake kan layi.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Wake kan layi daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Muna jin ka wake kan layi. Ka bayyana mana suna da ra'ayi.
Murtala Faruk Sani na barka da yamma barka da aiki.
Barka ka dai wake magana.
Kana tare da Isiya ɗan kishin Najeriya daga Garama kuma Soba hawan kari a jihar Kaduna.
To madalla menene ra'ayi dangane da abubuwan da suka biyo baya musamman bayanan da jam'iyyun adawa suka fitar dangane da nasu ra'ayi akan sakamakon zaɓen?
To wannan gaskiyar al'amari na san yin wannan kuskure ne. Sabili da wannan dai zaɓe an tsaya kafin a bayyana sakamakon zaɓen aƙalla an kai wajen kusan kwana biyu zuwa uku. Kuma farko lokacin da suke maganan zaɓen yana tafiya yadda ake so za a ga inda suke da ba su da wakilai sun samu. Amma daga ƙarshe kuma da suka ga misali ga inda ainihin nasarar ta karkata kuma suka koma suna wannan. To wannan ko bai kamata ba tsakakiyar ga Allah tulungun kaddara kawai da shi ne mafita. Ina fata za ka ta lafiya. Na gode.
To madalla muna godiya Isiya. Mu kira mu na gaba a Taraba. Wake kan layi daga Taraba.
Wannan kuna magana da Ladan Habu Ahmed mutum biyu Taraba ce da kasar Local Gambia.
To madalla a bayyana mana ra'ayi mala Ladan.
Ra'ayi na shi mu mun gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana farkon zaɓen nan lafiya kun ka gama lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ke mana jagora abinda muke so zaman lafiya. Allah ba mu domin zaman lafiya.
To amin sun ma amin muna godiya. To madalla mun gode kwarai da gaske. A Adamawa wake kan layi kuma. A Adamawa muna tare da kai wake kan layi. To madalla wane ne kace?
Umar.
To madalla Umar menene ra'ayinka dangane da abin da ya biyo bayan sakamakon bayyana sakamakon zabi?
To gaskiya ne yadda suka kai garan nan annawa shawarin da zai ai ba zaɓen da ya fi wannan kyau ya wuri kowa su zo ba da kai kawai mu sa cigaban kasan mu a gaban mu.
To madalla to muna godiya Malam Umar kai ne kiranmu na ƙarshe a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Mai saurare barkanmu da haduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatin radiyoyinku daga birnin Washington DC. Wanda ni Abdulham Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yakubu a Najeriya. Cikin shirin akwai tattaunawa kan batun zaɓen gwani na gwanaye a wasan ƙwallon ƙafa da ya zarce kowa da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya kan shirya, wanda su kansu 'yan wasan ne ke zaƙulo wanda ya fi su ƙwarewa a fannin wasan. Amma da farko zan gaya muku yadda ta kaya ne dangane da fafatawa da aka yi jiya Laraba a tsakanin kulob-kulob na ƙasar Ingila. Arsenal ta doke Everton da ci 4-0, yayin da Liverpool ta yi nasara akan kulob ɗin Wolves da ci 2-1. Sannan wanda aka buga tsakanin Southampton da kulob ɗin Grimsby Town an tashi daga wasan. Grimsby ta yi nasara akan Southampton da ci 2-1. Wasan Burnley da Fleetwood Town, Burnley ta yi nasara akan Fleetwood ɗin da ci 1 mai ban haushi. Manchester United ta yi nasara akan West Ham United da ci 3-1, a yayin da Sheffield United ta doke Tottenham Hotspur da ci 1-1. Yanzu kuma ga tattaunawar da na yi da Mr. Ishola Michael, marubuci kan harkokin wasanni a Najeriya, kan batun zaben gwani na gwanaye a fannin iya mutale da a duniya.
Kuma yadda aka saba kowane shekara akan fitar da gwanaye na musamman fannin ƙwallon ƙafa maza da mata. To a shekarar da ta gabata 2022 kenan an yi yadda aka saba a kasan France. Abun bai ba kowa mamaki ba saboda shahararren dan wasan na duniya wanda aka fi sani Lionel Messi shine a wannan karon ya kara samun wannan lamban yabo. Ba ya taba samu a 1999. To abin da ya samu a wannan karo kamar yadda kowa ya sani ya samu dama abin da yake ta nema shine ya ci kwallon duniya. To Allah kuma ya sa bara ya samu ya jagoranci kasarsa Argentina kuma har suka kai ga samun wannan yabon. To shi yasa
kamar wasu hanyoyi ake bi a ciro waɗannan ƴan wasa.
Eh, akan duba ne yanda mutum ya hazaka mutum kungiyar da yake bugawa gaba ɗaya a duniya. Sannan kuma za a duba wani rawa ya taka a ƙasarsa ya mu'amalansa wanda suke buga wasa tare da kuma masu horaswa. To wannan da za a duba.
Na ji an ce su kansu ƴan wasan su ne suke fidda su.
Akan ɗauki na ɗaya za a fara ɗaukan captain na kowane ƙasa. Sannan kuma a zo club shahararru su ma ɗauki wanda aka sun iya sosai wanda suke wanda an faɗi sunansu. To za a ce wannan ai ƙwararre ne. To sai a ware su sai su jefa ƙuri'a. Don idan muka manta ba an fara fito da jadawalin mutane 12 a ciki aka zo aka rage aka zo biyar. To cikin biyar aka zo aka rage aka samu uku Lionel Messi, Karim Benzema da Kylian Mbappe. Su uku ne suka zama wanda suka fita. To a cikin su shine aka zabi daya kuma aka zabi Lionel Messi.
To idan muka duba bangaren mata akwai wanda suka yi
akwai Apuleta ita ma yar Argentina ce
a ci gaba da fafata da ke na gasar kwallon kafa na yan kasa da shekaru 20 na kasashen Afirka da ke gudana a kasar Masar. Yau Alhamis kasar Najeriya za ta buga quarter final da kasar Congo. Abdulham Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Peter Obi a Najeriya ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don kwato nasarar da suka samu a zaben 2023. A ranar Laraba hukumar zaben Najeriya INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. A gefe guda kuma shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zabe ta INEC ta sanar. Atiku ya bayyana hakan ne yayin wani taron na neman labarai na kasa da kasa a ranar Alhamis a Abuja. Sojojin ruwan Burtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunta sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar Iran da na'urar makaman a cikin wani dan karamin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Burtaniya bata ambaci inda makaman suka nufa ba amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka bada bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen sun ce an yi kamin ne a hanyar nan da take da dadaddan tarihin sifirin makamai a haramce zuwa Yemen. Mataimakin ministan tsaron Ukraine Hana Malo a jiya Laraba ta ce hukumomin Kyiv sun aike da ƙarin soji zuwa Bakhmut duk da cewa sannu a hankali dakarun Rasha sun dada mamaye wurin amma bata ambaci adadin dakarun da aka aike ba ko kuma irin abin da za su yi a wurin wato ko a matsayin mayaka don kare birnin ko kuma ya yiwu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da Ukraine ta yanke shawarar janyewa.
To Aisha barin taka miki burki da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin nan namu na wannan lokaci sai kuma gobe da sata idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu ka madadin ita Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Ladas Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna sai muku fata alkhairi ma'assalam.